الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابيو قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina tana da 1444 wanda ta yi daidai da 3 ga watan 4 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba gabatar da wannan karatu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar Dan Fulani a cikin birnin Kano yau ma da izinin Allah zamu dora daga inda muka tsaya ajiya mun karanta ayoyi ne guda 3 aya ta 195 zuwa 197 yau insha Allah zamu dora daga ta 98 Allah madaukakin sarki yace mai
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
ممتاز كاتين فسر وقلنا آيه بلابيو دا آرما يجا kamar yanda dai al'adar karatun take gudana duk lokacin da muka zo kafin fassara sababbin ayoyin da muka ji mukan dan koma karatun da ya gabata mu dan duba a dunkule ayoyin da muka ji daga cikin wannan littafi mai girma me ke dauke da su na darussa me ake so mu dauka na darasi a cikin waɗannan ayoyi mun karanta fadin Allah madaukakin sarki wa anfiqu fi sabilillah wanda daga jin ayar ka san magana cike akan falalar ciyar da dukiya dan Allah ciyar da dukiya dan Allah ɗaya ne daga cikin ayyuka masu tarin alkhairi masu tarin falala shi yasa Allah madaukakin sarki saboda kaunar da yake yi wa bayinsa da kuma irin tanadi na ainihin wato lada mai girma da aljanna da yayi wa masu ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah shi sa Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya kuma kira zuwa ga masu imani su zamto masu taimakon addinin Allah madaukakin sarki da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na arziki
ko dai arzikin na karatu ne, ko arzikin na kuɗi ne, ko arziki ne na muƙami, ko kujeran mulki, duk waɗannan mutum ya yi amfani da su arziki ne. Kowace zai iya amfani da wannan daga cikinsu ya taimaki addinin Allah. Idan mai kuɗi ne, zai iya taimakon addinin Allah da wadatar da Allah ta'ala ya bashi. Idan mai ilimi ne, yana da gudunmawa mai tsoka da zai bayar wajen ɗaukaka da ci gaban wannan addini. Haka idan mutum yana da wata kujera ko wani muƙami ko wani matsayi a gwamnatance, zai iya amfani da wannan matsayin ko kujerar ko damar da yake da ita wajen taimakon addinin musulunci. Da haka duk ana kiran wannan ciyarwa, ku ciyar kuma don Allah. Sannan wannan aya lokaci guda tana kwaɗaitar da mu yin abu don Allah. Mu daina yin abu don ganin idan mutane, mu daina yin ayyuka na alkhairi don san burge wani daga cikin mutane. Mu dinga yin ayyuka na alkhairi ta hanyar wato neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Mu dinga yi don mu burge Allah, ba don mu burge wani abin halitta ba, domin Allah ta'ala shi ne mai abin ba mu na sakamako, waninsa ba shi da haka. Da haka wani za ka gan shi ya ƙarar da rayuwarsa kam yana taimako, ko dai mai kuɗi ne, yana taimakawa bayin Allah mabukata, yana gine-ginen guraren ibada, ko kuma mai mulki ne, kila yana taimakon addini da bayin Allah da talaka wanda yake shugabanta da mulkinsa, ko kuma mai ilimi ne, yana karantar da al'umma abin da ya sani na ilimi, to amma yana iya tashi ranar tashin kiyama ba shi da lada. Domin matukar ya zama bai tsantsanta wannan ibadar da ya yi don Allah ba, to Allah ta'ala ba zai ba shi lada ba. Don haka wannan aya tana kwaɗaitar da mu zamto masu ƙoƙarin yin abu da ikhlasi don Allah. Sannan wannan aya tana sake gaya mana cewa Allah yana son masu ihsani. Dan uwa, ka zama daga cikin masu ihsani. Wajen masu ihsani a ibada. Ihsani a ibada shine ka bautawa Allah kamar kana ganinsa. Idan ba za ka iya kaiwa wannan matakin ba, to ka dinga bautar Allah, ka dinga jin shi Allah yana ganinka. Dan wannan shine matakan ihsani guda biyu. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam menene ihsani? Yace anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yace shine ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah. Yanzu a ce kana ganin, kana hararowa a zuciyarka, imaninka ya ɗaukaka ya kai matakin da kana bautawa Allah kana jin kamar ga ka kana ganin Allah. Wace irin bauta za ka yi? Ya za ka kyautata wannan bautar? Ya ingancin bautar zai kasance? To idan imaninka bai kai wannan matakin ba, to ka dinga ji a ranka lokacin da kake sallah, lokacin da ka sa hannu a aljihu ka ɗauko wani abu za ka taimaka, ka dinga tuna cewa to shi Allah yana ganinka. To yanzu idan za ka yi wata ibada, kana jin cewa wanda kake yi ibadar yana kallonka, ya ingancinta za ta kasance? To wannan Allah ta'ala yana son masu ihsani a cikin ibadar. Allah yana son masu ihsani a cikin taimakon bayin Allah. Allah yana son kuma ihsani a komai. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah ya rubuta kyautatawa a komai, komai ana so ka kyautata. Kyautatawa iyalinka, kyautatawa maƙotanka, kyautatawa ƴaƴanka, kyautatawa aminanka, abokanka, ƴan uwanka, sauran al'umman musulmi, mazansu da matansu, duk wanda kake da ikon ka faranta masa, ka kyautata masa, ka kyautata masa. Dan Allah ta'ala yana son masu kyautatawa. Allah ka sa mu a cikin su. Wannan aya ta biyu, wa atimul hajj wal umrata lillah, wato aya ce da take nuna cewa da mai hajjin tamattu'i da mai hajjin kirani dukkaninsu za su yi hadaya. In dai mutum ba mazaunin harami ba ne, ba kone shi daga wata nahiya ta duniya ya taso, ya zo kuma ya yi aikin hajjin da ake kira tamattu'i, shi ne in ba ku manta ba yin umara daban, sannan daga baya kuma mutum ya sake yin niyya ya yi harama ya shiga cikin aikin hajji, ya sake yin aikin hajji tamattu'i kenan. Ko kuma kirani. Kirani shine mutum ya gwama aikin hajjin da umarar a lokaci guda ya aiwatar da su. Wannan shi ake kira kirani. To a ka'ida ko kuma a yanda aka fi so shine, umra ibada ce mai zaman kanta, hajji ibada ce mai zaman kanta. In so samu ne, duk wanda za ka yi an fi so ka yanki ticket, ka yi visa, ka je ka yi ta ita kadai don ka samu ladanta ita kadai. Misali, ka yi ticket, ka yanki ticket, ka yi visa, ka je ka yi aikin umara. Bayan ka gama umararka, ka ɗauko jakarka ka dawo garinku. Bayan ka dawo, lokacin aikin haji ka sake biyan kudin aikin haji kai yanki ticket ka kuma zuwa kai aikin haji to wannan in kai wannan ka kai tafiya biyu kenan zaka samu falala cikakkiya kai kaje kai umara ita kadai zaka samu cikakken lada na kaje kai aikin haji shi kadai to abin da yasa aka ce kai hadaya a waɗannan guda biyu saboda kaje hutsuntsu biyu da dutse daya a tafiya daya kake so kai hada ibadar guda biyu a tafiya daya kake so kai haji ka kuma yi umara an fahimta ko to yanzu kaga da bambanci akan tsuntsaye ne guda biyu sai ka dauki tsakuwa guda daya ka tabe sai ka harbi daya ka kuma sa daya sai ka harbi daya ina ganin zaka samu cikakkiyar natija yanda kake so dan kowanne ba rabawa biyu kai ba ba tsuntsu biyu kaje fa da dutse daya ba kowanne tsuntsu jifan sa kai da dutsen sa to yanzu kaga aikin haji da umara kaje kai umara daban ka dawo kaje kai aikin haji daban to kaga anan ba wata hadaya da zaka yi dan kai haji umara cikakkiya a tafiya mai cin gashin kanta kai aikin haji daban a tafiya mai cin gashin kansa amma abin da yasa aka ce kai hadaya saboda maimakon kai tafiya guda biyu a turub biyu ya kamata kai haji da umara sai kai haji da umara a turub daya to lalle kam ka an samu wani nau'i na dan samun rashin cikar abun yanda ya kamata in san samu ne kamar yanda muka faɗa kowanne kai masa tafiyar sa to amma yanzu tunda ka hada aikin haji da umara sai aka ce kai hadaya to amma banda wanda yake zauna a cikin haramin makka wanda shi dan gari ne shi ya ba tafiya ne dama a nan garin yake umarar sa da aikin hajin sa koda ya hada su ko ya raba su wannan bai da alaka da hadaya shi yasa aka ce wanda yake aikin hajin tamattu'i ko yake hajjin kirani to zai yi hadaya in dai ba mazaunin garin harami bane mun ko mun fahimci wannan a cikin wannan ainihin wato aya da muka karanta sannan daga cikin fal abinda muka fahimta na fa'ida a cikin wannan aya akwai falalar yin tamattu'i a aikin haji in zaka je aikin haji kai niyyar in ka je tamattu'i zaka yi akwai falala a cikin haka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kirani yayi domin annabi yayi aikin haji ne sau daya in ban manta ba yayi umara sau uku an fahimta ko sau uku ko sau huɗu amma aikin haji sau daya yayi a rayuwarsa kuma da ya tashi yin aikin hajin kirani yayi an fahimta to yanzu kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce da ya sani da tamattu'i yayi shi yasa wasu malaman suka tafi akan cewa tamattu'i yafi falala saboda me suka ce saboda annabi ma da yayi kirani ya ce da ya sani da tamattu'i wasu malaman suka ce kirani yafi falala saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kamar irin su sayyidina Umar suka ce yin aikin hajjin ifradi yafi lada ka je kai aikin haji tsurarsa ma'ana ka je kai umara ka dawo garinku ka sake zuwa lokacin aikin haji ka je kai aikin haji ka kuma dawo garinku kaga tafiya biyu kai a ibadar guda biyu to wannan yafi falala wasu kuma suka ce a Allah madaukakin sarki ya zaba wa annabin sai yayi kirani shi kuma annabi ya zaba wa al'umma sai su tamattu'i kenan an fahimta to wannan shine da haka akwai falalar wannan aikin haji na kirani sannan alhajju ashhurul ma'lumat har zuwa karshen ayar ita ma wannan aya tana kunshe da darussa masu yawa daga ciki akwai falalar hajjul mabrur wato aikin hajjin da mutum yaje yayi an ce faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj ko faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj to sai Allah ya taimaki mutum yaje yayi irin wannan aikin hajjin irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata har ya ce wa sahabbansa da sauran al'umma ya ce khuzu anni manasikakum shine aikin hajjin da ba ai rafatu ba ba ai fusuku ba ba ai kuma jidal ba to duk wanda yaje yayi wannan aikin hajjin ya dawo lafiya kalau to yana da halala mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfut wa lam yafsuk raja'aka yawmi waladathu ummu hadithun bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yaje yayi aikin hajji bai yi arrafatu ba ma'ana bai yi kwarkwasa ba ko bai yi ainihin wato abin nan mu'amala da iyalinsa ba sannan bai yi fasikanci ba idan ya dawo garinsu to ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana duk zunubinsa sun tafi babu an yi masa delete all an gane akwai wanda Allah ta'ala yake musu delete all to daga cikin wanda ake musu delete all na zanubansu shine wanda yaje aikin hajji mabrur karbabban aikin hajji shine duk abubuwan da ake bukata yayi abubuwan din da ake aka hana shi bai yi ba an fahimta ko to kaga wannan a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajjun mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna wato hajji mabrur ba wani sakamako da Allah ta'ala zai bawa duk wanda yaje aikin hajji mabrur sai aljanna to kaga a cikin wannan aya mun fahimci cewa lalle duk wanda Allah ta'ala ya kirawo shi zuwa ga yin wannan ibada yayi iya matukar kokarin sa yaga cewa yayi hajji mabrur dan ya ci karo da waɗannan falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai kwadaitarwa matuka akan aiwatar da ayyukan alkhairi musamman a irin waɗannan wurare duk lokacin da Allah ta'ala ya bawo mutum iko na halartar irin waɗannan wurare masu daraja a duniya kamar ainihin wato garin Makka to lalle ana buƙatar in ya samu damar ya riskar da wani abu da yayi sakaci bai yi ba to ya dage ya riskar da shi a wannan gurin ya rike wuta ya iya bakin kokarin sa yaga cewa yayi salloli da yawa yayi dawafi da yawa yayi sadaka da yawa yayi ihsani mai yawan gaske ihsani na maganganu da ayyuka sannan a cikin waɗannan ayoyin an karantar da mu cewa musulunci bai yadda da wato mutum ya zamanto nauyi akan mutane ba musamman a halin tafiya ana son duk mutumin da zai yi tafiya musamman irin wannan ta ibada to yayi guzuri guzurin da ya san zai wadace shi ya ishe shi in ma yana da wadata an fi so ya ɗebi guzurin fiye da yanda yake bukata dan zai ga wani wanda shi guzurinsa bai da yawa ya ce maka masa amma ba a son mutum ya zama nauyi akan mutane kamar yanda an ce mutanen Yemen sun kasance suna irin wannan tafiya to shine sai Allah ta'ala ya kwabe su a cikin wannan aya in za su je ibadar aikin hajji sai su tafi ba guzuri to shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa fatazawwad wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa ku yi guzuri da haka kaga ana kwadaitar da mu musulmi duk lokacin da mutum zai yi abu to ya tanadi wannan abu in ibada ce kai shiri da tanadin wannan ibada zaka je aikin hajji kai guzuri lalle an kwadaitar da mu game da guzuri domin ka wadatu gabarin roƙon bayi ɗan uwanka sannan mun fahimci cewa guzuri na hakika guzurin da amfaninsa baya tsayawa yana ci gaba da tafiya da bin me shi shine guzurin tsoron Allah wannan shine guzurin da yafi kowane guzuri domin wancan guzurin na farko guzuri ne wanda kake kokarin gina gangar jiki to guzurin tsoron Allah shi kuma guzuri ne na gina zuciya don haka a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci waɗannan ainihin wato ƴan darussa a gurguje muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da aiki da su wannan aya da aran ma ya fara karantawa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa wato akwai wasu kasuwanni manya manya tun zamanin jahiliya da idan mutane sun zo za su yi aikin hajji tun a lokacin jahiliya suna cin kasuwannin nan guda uku akwai suku ukaz akwai kasuwar ukaz akwai majanna akwai zulmajaz waɗannan wasu manya manyan kasuwanni ne da lokacin jahiliya suna ci lokacin aikin hajji da haka duk wanda ya zo aikin hajji za a ga ana cin waɗannan kasuwannin to yanzu ga musulunci ya zo sahabbai da suka musulunta sai ya zamto sai suke kyamar yin kasuwanci in suka tafi aikin hajji sai suke ganin kamar ba su kyauta ba kamar sun yi laifi su da suka je aikin hajji kuma su bige da siye da siyarwa kamar yanda ake cin wayannan kasuwanni lokacin jahiliya da haka sai suke kyamar kawai in mutum ya tashi ba zai tafi da wata haja daga garinsu da ya san ana bukata a can ba kamar yanda a can ba zai siyo wata haja da ya san ana bukatarsa a garinsu ya taho da ita ba to sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa al'umma wato ya nuna wa mutane wannan ba laifi bane dan daga nan zaka tafi aikin hajji sai ka dauki wasu kayayyaki waɗanda ana bukatar su a can suna da daraja a can kuma ba laifi bane doka bata hana zuwa da su ba a can hukumar Qatar nan bata hana fita da su kayan ba hukumar Saudiya bata hana shiga da kayan ba sai ka siyi irin waɗannan kayayyakin sai ka tafi da su can ga lada ga la'ada ka samu ladan aikin hajji kuma ka samu kuɗi wannan babu laifi shine Allah ta'ala zai gaya mana a wannan ayar cewa ba laifi bane wannan sannan a can din kuma ka gama aikin hajjin ka tsaf
sai kuma kaga ga wasu kayayyaki waɗanda in ka zo nan da su kasar ku zaka ci riba nan ma da sauran guzurinka sai ka saro yancan kayan sai ka taho da su ba za a ce a ka je ibada ka buge da kasuwanci ba wannan babu komai sai Allah madaukakin sarki ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu wani laifi akan ku ku nemi falala daga wajen ubangijin da haka yana daga cikin neman falala wajen ubangiji zaka tafi daga nan kasar ku zuwa aikin haji ka tafi da wani abu wanda yake na kasuwanci dan ka sayar a can ka samu kuɗi daga can zaka dawo ka siyo wani kayan ka taho da shi kasar ku dan ka samu kuɗi wannan babu laifi Allah ta'ala ya ce laysa alaikum junahu ba ku da wani laifi fa an tabtagu fadlan min rabbikum ay laysa alaikum junahun fi an tadlabu rizqan min rabbikum ba ku yi wani laifi ba dan kun nemi arziki wajen ubangijinku bir ribihi ta hanyar neman riba min at-tijarati a kasuwanci fi ayyamil hajj a ranakun aikin hajji kana nan kana tawafinka in kaga wani abu na sayarwa kana da shi a tattare da kai wani mai siye ka sayar masa kana nan ana tsayuwar arfa sai ka tafi da wani kaya a lokacin sai aka samu mai siye sai ka sayar masa an gama tsayuwar arfa za ta muzdalifa kana da haja kaya ga mai siye sai ka sayar masa ka kana aikin ka na aikin ibadar aikin haji kana yin kasuwanci wannan babu komai dan neman arziki a wajen Allah madaukakin sarki lokacin ibadar aikin haji wannan babu laifi Allah madaukakin sarki yake cewa an tabtagu fadlan min rabbikum sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza afattum min arafatin idan kuka gangaro daga arfa ai fa idza dafa'tum ba'da ghurubi shams idan kun gangaro kun taho bayan faduwar rana ka san ana fara aikin haji ne daga ranar 8 ga wata watan Zulhijja ita ake kira yawmut tarwiya yawmut tarwiya shine ranar da alhazai suke yin harama wayanda dama suna cikin harama su saboda aikin hajin ifradi suka yi ko kirani dama suna cikin harama wanda shi kuma aikin hajin tamattu'i yayi to ranar 8 ga wata shine yawmut tarwiya ranar zai sake yin niyyar aikin haji ya sa ihram ya cire kayansa dinkakku wando da riga da sauransu to za a taho Mina ranar 8 ga wata idan mahajjata suka zo masaukin su na Mina anan za su yi sallar azhar raka'a biyu idan la'asar tayi za su yi sallar la'asar raka'a biyu idan magariba tayi za su yi sallar magariba raka'a uku ita ba a yi mata kasaru idan isha ta zo za su yi raka'a biyu ainihin wato kasaru za su kwana kenan anan Mina washe gari kaga 9 ga wata kenan a ranar 9 ga watan sallah kenan watan Zulhijja to ranar su kuma gaba ɗaya alhazai za su dade su bar ainihin Mina za su tafi arfa wannan filin arfa ko dutsen arfa anan za su wuni ranar 9 ga wata suna ta zikiri suna ambatan Allah suna addu'o'i to idan rana ta fadi za kuma su baro gaba ɗaya za su janye su baro arfa za kuma su taho Muzdalifa to wannan ibadar ita ce a dunkula Allah ta'ala yake maka bayanin ga yanda abin yake sai ce fa idza afattum min arafati idan kuka gangaro kuka baro arfa wanda shi ma ainihin wato sai Allah madaukakin sarki ke cewa fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ko ambaci Allah a daidai mash'ar al-haram mash'ar al-haram shine Muzdalifa Muzdalifa shi ma wani fili ne na Allah madaukakin sarki wanda shi ma mahajjata bayan sun baro arfa rana ta fadi ba za su yi magariba a arfa ba ba za su yi isha a arfa ba sai sun zo cikin Muzdalifa anan za su yi magariba raka'a uku su kuma yi sallar isha'i raka'a biyu to anan za su yi ta ambatan Allah su kwana anan har sai asuba in gari ya waye sai kuma su dan matso gaba sai su zo wani guri su dan tsaya in rana wato so ake da rana ta fito sai kuma su dawo Mina shine ranar nawa ga wata kenan ranar 10 ga wata ranar da mu kuma duk mutanen duniya muke yin sallar idin babbar sallah to su kuma a daidai wannan lokacin mahajjata sun kwana a Muzdalifa sun baro Muzdalifa yanzu sun taho Mina za su zo su yi wani jifa da ake kiransa jifan jamra jamratul aqaba inda ake cewa wajen jifan shedan to nan za su zo su yi jifan jamratul aqaba na fata gani to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa fadhkurullah fa idza afattum min arafatin idan kuka gangaro kuka baro arfa ina za ku tafi kuma indal mash'aril haram sai kuma ku zo gurin da ake kira mash'aril haram to in kun zo mash'aril haram me za ku yi sai Allah ya ce fadhkurullah indal mash'aril haram za ku ci gaba da ambaton Allah ta'ala a nan mash'aril haram shine muzdalifa yana cikin ambaton Allah sallar azhar da magruba da za a yi a gurin yana cikin ambaton Allah wato abin nan sallar isha'i da mahajjata za su yi a wannan gurin din yana daga cikin zikirin da Allah ta'ala ya ce ayi sallan tasbihi tahmidi kabarbari duk za a ci gaba da yi indal mash'aril haram wadhkuruhu Allah ta'ala ya ce ku ambace shi kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku Allah madaukakin sarki ya yi muku abin da ya cancanci ku dinga tunawa da shi bai kamata ku dinga mantawa da Allah ba duk mutumin da ya maka alkhairi ma in kana da mutunci bai kamata ka manta da shi ba ballantana ubangiji ta'ala ni'imar da ya maka ba za ka iya lissafa ta ba bai kamata ka dinga nesa da ambaton Allah ba kamata yayi lokaci lokaci ka zama kana tuna Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harshensa baya gushewa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wa dhkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kamar yanda ainihin wato ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamina dhallin ko da yake da tabbas kun kasance daga cikin patattu sai Allah ya shiryar da ku ay raji'ina min arafat wa hiya al makan alladhi yakifu fihi al hujjaj yawm al tasi' min dhil hijja fadhkuru Allah bit tasbih wa talbiya sai ku ci gaba da ambaton Allah da tasbihi da yin talbiya talbiya shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak wa du'a sannan nace da yin addu'a inda al mash'ar al haram agurin da ake kira mash'ar al haram shine al muzdalifa wa dhkuru Allah ku ambaci Allah ala al wajhi sahih alladhi hadakum fi ta fuskan nan ingantacciya wanda ya shiryar da ku izuwa gare ta ولقد كنتم من قبل هذا الهدي في ضلال لا تعرفون معه الحق وان كن kasance kafin wannan shiriyar kafin wannan gaskiyar yanzu da kuke kanta da kuna cikin bata ba kusan da wannan shiriya din ba to sai Allah madaukakin sarki ce thumma afidu min haythu afada an-nas sannan sai ku gangaro ta inda mutane suka gangaro shi ma nan an ce quraishawa sun kasance ba a lokacin jahiliya ba sa tsayuwa arfa amma suna zuwa muzdalifa suna zuwa muzdalifa amma ba sa tsayuwa arfa to sai Allah madaukakin sarki yake ce musu a yanzu a musulunci tsayuwa arfa za a fara yi sannan sai kuma a zo a kwana a muzdalifa da haka maimakon azarce muzdalifa sai Allah ya ce summa afidu sannan sai ku gangaro min haythu afada an-nas ta inda mutane suka gangaro daga ina mutane suka gangaro daga arfa to kuma waɗanda sauran kabilu lokacin jahiliya suna tsayuwa arfa sannan su gangaro su tawo muzdalifa amma quraisha ba sa yi ba sa tsayuwa arfa sai su tawo muzdalifa to sai Allah ta'ala ce thumma afidu sannan sai ku gangaro min haythu afada an-nas ta inda mutane suka taho suka gangaro wastaghfiru Allah ku kuma nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ay wal yakunin difa'ukum wato tahowarku da gangarowarku ta kasance min arafati daga arfa allati afada minha ibrahim alayhi salam wanda daga arfan nan annabi ibrahim alayhi salam daga nan shi ma yake gangarowa mukhalifina bidhalika man la yakifu fiha ku saba wa wa'anda su ba sa tsayawa a arfa min ahlil jahiliya daga mutanen jahiliya to ku musulmi ku saba musu daga arfa za ku tsaya daga nan za ku gangaro ku tawo muzdalifa kamar yanda annabi ibrahim shi ma yana tsayawa arfa daga nan kuma sai ya gangaro ya tawo muzdalifa was'alu Allah kuma roki Allah an yaghfira lakum dhunubakum da ya gafarta muku zunubanku inna Allah ghafurun li'ibadi lalle Allah mai gafara ne ga bayinsa almustaghfirina masu neman gafara at-ta'ibina masu tuba rahimun bihim kuma mai jin kai ne game da su ka duba yanda Allah madaukakin sarki yake kwadaitar da mu neman gafara da tuba ibada kuma mutum yake amana cewa ya tuba shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tarbiyyar da ya ba wa al'umma ko aikin ibada kai bayan aikin ibada sai ka ce ka tuba kai istighfari kai kaza shi yasa zaka ga da ka'idar da sallah bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaka ce me astaghfirullah 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 saban Allah kai ashar kai wani aikin asha kai sallah kai amma kana me istighfari saboda kai dan adam kullum mai laifi ne innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar haka Allah ya faɗa cikin hadisin Qudsi cikin laifi kuke dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce amma fa ina yi wa zunubai delete all fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta zan gafarta muku dan haka aikin da'a mutum yayi amma kada ya sakan kalce ya dinga aishi na Allah ai su ne a gaba ma a aljanna ai a ba a yi wa Allah haka afa'aminu min makarin la fala ya amanu min makarin lahi illa alqawmul khasirun ayyuhu Allah haka kana bin Allah kuma kana ta'addu'a ka duba annabi Ibrahim alayhi salam yana gina dakin Ka'aba amma yana rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a ko innaka antas sami'ul 'alim addu'a yake yana gina Ka'aba amma yana Allah karban mana da haka kai ma kana aikin hajjin nan kana neman gafara kana Allah karban mana kun ba haka wan Allah ya watsu aikin hajjin naka ka kashe kudin ka ka bata lokacin ka ka bar iyalanka ko ba lada ana yi wa Allah dole ne shi sa Allah ta'ala ke sake gaya maka hanyoyin maslaha da shi ka bi shi din kuma ka tuba la Allah yanda yace kai baka yi 100% ba domin kamala sai Allah an fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ke jaddada mana cewa wastaghfirullaha ku nemi gafarar Allah daga laifukan ku da zanuban ku wato inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai sai Allah madaukakin sarki yace
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
بارك الله فيك Allah madaukakin sarki yace fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha idan kun kammala ibadar ku ta aikin haji fadhkurullaha ku ambaci Allah ka dhikrikum aba'akum kamar yanda kuke ambacin iyayenku aw ashadda dhikra ko ma fiye da haka fa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai wanda in ya tashi yin addu'a yana cewa rabbana atina fid dunya ya Allah ka ba mu rabban mu a nan duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma ba shi da wani rabo a lahira wa minhum daga cikin su man yaqulu rabbana atina akwai wanda in ya tashi addu'a yana cewa ya ubangiji atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a lahira waqina azaban nar ka kuma tsare mu daga azabar wuta to waɗannan rukuni na biyu Allah ya ce ulaika lahum nasibun waɗannan su ne suke da kaso mai tsoka mimma kasabu na abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi wadhkurullaha Allah ya ce ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin wasu ranaku kididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmayn wanda yayi gaggawa ya baro mina cikin kwana biyu fala isma alai ko wanda yayi gaggawa fi yawmayn ya zauna iya kwana biyu a mina
sannan ya baro ta fala ismu alaihi babu laifi akansa wa man ta'akhara wanda kuma yayi jinkirta ya dan tsaya a mina bai fito baranar wato ya jinkirta zuwa kwana na uku fala ismu alaihi wannan shi ma babu laifi akansa limanittaqa ga duk wanda ya kiyaye dokokin Allah a cikin duka sun sube da na farkon da na biyu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu kusani annakum ilayhi tuhsharuna lalle kusani wato zuwa gare shi za a tattaro ku zuwa gare shi za a tattara ku Allah madaukakin sarki ce fa idza qadaytum manasikakum ai fa idza atmamtum ibadatakum ai ma'ana idan kun cika ibadar ku ta aikin haji wa faragtum min a'malil hajj kuka kare aikin ku na haji fa akthiru min dhikrillah to ku yawaita ambatan Allah wa sanaya alai da yabo da jinjina da kirari ga Allah mithla dhikrikum mafakhir aba'akum kamar yadda kuke ambatan irin abubuwa na alfahari da yayi danganci ko ya shafi iyayenku wa a'zama min dhalika kuma ku ambaci Allah yanda idan gidanku kuna da wani tarihi family dinku suna da wani abun alfahari abun afada ko mahaifinka yana da wani abun afada baka gajiya duk inda ka zauna ka dinga kai dan family kaza ne ai babanku kaza ai babanka yana kaza kana fadar wasu abubuwa waɗanda za su ƙara daga darajar mahaifinka ko darajar gidanku sai Allah ta'ala ya ce ba ku manta wajen yin wannan game da iyayenku to ku dinga ambatan Allah fiye da yanda kuke ambatan iyayenku fa minan nas Allah ya ce daga cikin mutane fariqun mushrik akwai wani bangare daga cikin mutane kana iya samun mutum mushriki ya ja'alu hammahu lid-dunya ko ya ja'alu hammahu ad-dunya faqat yakan zama himmarsa duniya ce kawai dukkan guri za ka babban abin da yasa a gaban sa duniya to ba so kuma ka siffantu da kafirai wajen san duniya kullun fayad'u mushriki ko kafiri yana addu'a ne qa'ilan yana cewa rabbana atina fid dunya Allah ka ba mu rabban mu a nan duniya sihatan lafiya wa malan da dukiya wa auladan da yaya duk wanda ba musulmi ba bai imani da za a mutu ba bai imani da kwanciyar kabari ba bai imani da za a tashi gaban Allah ranar tashin alkiyama ba bai yi imani da cewa akwai aljanna da wuta ba to shi kawai rabban sa na nan duniya zaki yana da haka kawai shi in kaga yana addu'a addu'a yake so ya samu kudi heavy money heavy money in yaje ma jami'a addu'ar da yake kawai kudi yake so so yake ya samu kaza ya samu kaza za ga ba shi da wata himma sai duniya to duk mutumin da yake irin wannan shine wanda ba shi da rabo a lahira Allah ta'ala ce wa ha'ulai irin waɗannan wa'inda duk lokacin da za ka gansu duniya kawai ina za a same ta ina za a samu duniya kullun tunanin duniya kullun tunanin duniya lokacin an karar da shi wajen neman duniya ha'ulai laysa lahum fil akhirati haddun wala nasib to irin waɗannan za ka ga dama sun riga sun sani ba su da wani kaso ko wani rabo a ranar tashin alkiyama li ragabatihim anha sabila da ba sa kwadayin wata lahira ba sa san wata lahira sannan wa qasri hammihim ala dunya sannan himmarsu da burinsu sun takaita shi a iya duniya to Allah ya ce a cikin mutane akwai waɗanda suke haka kullun kawai shi kuɗi baya roƙon imani baya roƙon gafara baya roƙon ainin cikawa da imani baya roƙon aljanna baya roƙon tsari daga azabar wuta baya roƙon tsari daga fushin Allah duk faruwarsa da wannan kawai kuɗi Allahumma rizquna kawai kuɗi ya je ɗakin Ka'aba ma kuɗi yake roƙo yana tawafi amma kuɗi za ka dinga ji yana ta kuɗi ya Allah kuɗi to kaga wannan wanda ya zamto shi ba shi da wata addu'a da wata bukata a wajen Allah sai duniya a to wannan ya siffantu da wata sifa daga cikin waɗanda ba su da rabo a lahira saboda haka shi mu'mini wayayye ba ki dawo ne ba shine wanda bin yake hadawa shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce wa minan nas amma ba za ka samu daga cikin mutane akwai wayayyu fariqun mu'min yaqulu fi du'a'ihi shine mu'mini za ka samu a cikin addu'arsa yana cewa rabbana atina fid dunya ya Allah anan duniya ka bamu afiyatan lafiya wa rizqan da arziki wa ilman nafi'an da ilimi mai amfani wa amalan salihan da aiki na kwarai wa ghairi zalika da wanin haka min umurid din na al'amuran da suka shafi addini wa dunya da abin da ya shafi ainihin wato duniya wa fil akhiratil janna
a lahira kuma zaka dinga jin yana ta roƙon Allah Allah ka bashi aljanna to wannan mu'mini ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار anan duniya ga imani ga lafiya ga yaya ga kudi ga wadata ga kwanciyar hankali an fahimta a lahira ga gafara ga aljanna dan Allah an samu macin ya hadu ko bai hadu ba kaga tu match kenan anan baya cikin waɗanda sun gana baita sun an wujujjiga su sun hadu da wato kinko sarkin karfi ya wahal da su da yawa a'a yana cikin waɗanda kuka ganshi za ka ganshi a cikin hayyacin sa yake hasanatan fi duniya kenan ga ƴaƴansa ba lalatacce duk mutanen kirki daga sana wuraren sana'o'in sai wuraren ayyukan alkhairi ga matarsa ba ifritu minal jinni bace mala yana samun natsuwa in ya shiga gida ga abun hawansa mai lafiya malan da yayi ci sai ya tashi in mashin ne da ya buga kai sai ya tashi ba mai kiran buhu biyu ba ga san akwai wanda kana buga yana buhu biyu sannan ga makota mutanen kirki mala ko baya nan bashi da haufi makocinsa na hannun dama da hannun hagu duk mutanen arziki ne mala ka san an ce abu hudu shine arziki na farko mace ta kirki na biyu abun wato mahalli mai yalwa abun hawa mai lafiya makoci mutumin arziki a kai wannan kaga mu morewa in baka samu wannan ba to da saura shine arzikin duniya mar'atu salihah sannan matsuguni wato mahalli wasa mai yalwa sannan kuma abun hawa mai lafiya sannan makoci mutumin arziki kaga kai hasanatan fi duniya kenan ana waye gari ranan tashin alkiyama a cikin tawaga farko ku tafi aljanna me kamanta kenan ai ina fata an gane to wannan irin wannan addu'a ka rike mata wuta za mu karanta hadisin da Anas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin addu'ar da annabi yake yawai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar nasan dukun haddace ta ka rike ta akwai sirri mai yawa na alherin duniya da na lahira duk a cikin wannan shi an ma fi san irin wannan addu'oyin ba a san kai sai kai wa Allah fillah fillah bagwari shi ake wa daki daki fillah fillah shi Allah baya bukatar sai ka mar daki daki ya Allah da mota kuma iri kaza kawai ka ce ya Allah abun hawa ya san irin wanda zai baka ka ce mata ta gari kawai kar ka tsaya kai wani specification Allah kaza Allah kaza sai kana wani har da yar jota duk ya rubuta wai dan kai ya manta wani kana cewa rabbana atina fid dunya hasana wallahi duk abin da kake so mai kyau ya same ka a duniya ya shiga cikin nan kana cewa wa fil akhirati hasana wallahi aljanna tana ciki kuma babu lissafin wuta a cikin wa fil akhirati hasana kenan kawai shi sa zaka ga addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san Allah irin manzon Allah babu wanda ya san addu'o'in da Allah madaukakin sarki yake amsa su irin manzon Allah karkace sai ka kirkira taka addu'ar ta musamman Allah madaukakin sarki ga addu'a ma ya kawo muka cikin alqur'ani wa minhum ya ce muka a cikin mutane akwai manya kulu wanda in ya tashi addu'a yana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Qatada ibn Da'ama as-Sadusi ya tambayi Anas yace Anas wa wace addu'a annabi yafi yawan yi ne yace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yanzu dan Allah aka baka kudi aka baka ƴaƴa mutanen kirki aka baka muhalli aka baka lafiya aka baka kwanciyar hankali a nan duniya sannan a lahira baka shiga wuta ba Allah ya saka aljanna me kake nema kuma shikenan dan haka mace ta gari tana cikin rabbana atina fid dunya hasana gida yana cikin rabbana fid dunya hasana aiki yana cikin rabbana atina fid dunya hasana promotion yana cikin rabbana atina fid dunya hasana jari yana cikin rabbana atina fid dunya hasana duk wata nasara da kake so a cikin rayuwarka tana cikin wannan rabbana atina fid dunya hasana to amma tunda ba larabci kake ji ba an ce rabbana atina fid dunya hasana sai ga kamar dai kai wallahi abu kaza kake so kamar babu a cikin wannan addu'a da haka kana buƙatar ka gaya wa Allah da yaran da kake fahimta ka gaya masa kai ga buƙatar ka shine aka gaya maka duk abin da zaka roƙa kai ka dan ka roki wani abu da baya cikin nan duk alherin duniya yana cikin wannan addu'a an fahimci wannan dan haka yana cikin rabbana atina fid dunya hasanatan afiya lafiya
wa rizqan arziki da dukkan dangoginsa yana cikin rabbana atina fid dunya hasana wa ilman nafi'an da ilimi mai amfani yana ciki wa amalan salihan da aiki nagari shi ma yana cikin rabbana atina fid dunya hasana sannan wa fil akhirati hasanatan shi kuma aljanna ce da ka ce wa fil akhirati hasana karshen hasana shine Allah ya saka aljanna an fahimta karshen hasana shine Allah ta'ala kawai baka aljanna da kan kace wa fil akhirati hasana Allah ya fahimta aljanna kake so sannan sai kuma ka rufe waqina azaban nar Allah kaka sana wuta kike nan yanzu kai sa'a Allah ya amshi wannan addu'a ya kake gani sai a ce yaya me sirrin kace rabbana atina ce wallahi da kan sai mu rike ta ko wasrif anna azaban nar wa hadha addu'a malai ce wannan addu'ar min ajma'il ad'iya tana daga cikin dunkulallin addu'o'i da sun kunshi komai da komai wali hadha dan haka ne kana aktharu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ta zamto ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yawan yi kama sabata fi sahihaini kaman yanda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim to kaji hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yawaita yin wannan addu'a haka kawai ka rike ta kuma zaka sha mamaki in ka rike ta ba ce za ka yi bari in gwada ba kawai ka yi ina fata an gane ulaika da'una bi hadha ad-du'a ulaika lahum nasibun mimma kasab wadannan masu irin wannan addu'a in suka tashi sai su hada duniya da lahira suna da kaso ko rabo mai girma mimma kasabuna abinda suka aikata ai ulaika da'una bi hadha ad-du'a wadanda sukin suka tashi yin addu'a da irin wannan addu'a suke roƙon Allah to lahum thawabun azimun suna da ainihin wato lada mai girman gaske bi sababi ma kasabuhu min al-a'mali as-salihah ta dalilin abinda suka aikata na tarin ayyuka na ƙwarai wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar lissafi Allah mai gaggawar lissafi yanzu nan tun daga farkon rayuwarka har karshe cikin kankanin lokaci Allah zai gama lissafin abinda kai na daidai da na kuskure yayi nawa yayi naka yayi namu yayi nasu yayi na kowa wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab muhsin a'mala ibadi yana kididdige yana lissafa da ayyukan bayansa duk abinda nayi ko kai yana nan a lissafa a kididdige wa mujazihim biha kuma Allah ta'ala zai saka wa kowa da abin da ya aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun Allah ta'ala ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin wasu ranaku kididdigaggu ai wadhkurullaha tasbihan wa takbiran ku ambaci Allah ta hanyar yin tasbihi da takbiri fi ayyamin qala'il wato a cikin wasu ranaku ɗan ƙalilan ɗan kaɗan ba masu yawa wa hiya ayyamu tashrik shine ambatan Allah da ake yi ranakun yanyane shine ranar 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata ai mun ce alhazai sun je ranar idi sun yi jifan jamratul aqaba ko to daga nan akwai wata ibada da za su tafi su za su yi hadaya kamar yadda muka karanta jiya za su yi hadaya za su yi aski daga nan kuma za su koma Ka'aba wato za su koma harami su je su tawaful ifada to mu kuma sauran mutane fa a daidai wannan lokacin mu kuma mun je sallar idi mun dawo inda ba mun je aikin haji ba kenan in muka dawo sallar idi sai kuma layya daga layya sai zikiri da ambatan Allah tafiya sallar idi ambatan Allah dawowa da ambatan Allah sannan zamu yanka sannan akwai kabarbari da muke yi bayan sallolin farin lama ko to duk suna cikin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Allah ya ce ku ci gaba da ambatan Allah da zikiri a cikin wasu kwanaki ba masu yawa bane kididdigaggun kwanaki ne wayanne kwanaki ne su ne kaga ga ranar sallah 10 ga wata ga 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata kaga kwana hudu kenan su ne ayyamin ma'dudat wa hiya ayyamut tashriq al-hadi 10 wath-thani 10 wath-thalith 10 min shahr dhil-hijja faman arada ta'ajjula wanda yake so yayi gaggawa wa kharaja min mina ya fita daga mina qabala ghurubi shamsi al-yawm qabala ghurubi shamsi yawm ath-thani ashara kafin rana ta fadi a ranar 12 ga wata ba'da ramyil jimar bayan yayi jifan jamurori din nan fala dan ba alaihi babu laifi a kansa wato an bawa mutun zabi ne anan ko dai bayan mutun yayi a 11 ga wata a ranar 12 ga wata idan rana ta yi zawali lokacin sallar azhar kenan zai je jifan jamurori guda uku wato gurin jifa guri ne guda uku ranar farko ranar 10 ga wata kwaya ɗaya kawai yaje yaje fa jamratul aqaba to amma a ranar 11 ga wata in ya tashi zai je jefu jamurorin guda uku zai jefu wannan ya matsa gaba ya jefu wannan ya matsa gaba ya jefu wannan akwai jamratul aqaba akwai jamratul kubra akwai jamratul wusta an gane ko jamratul kubra jamratul wusta jamratul aqaba to ranar 12 ga wata ma idan rana wato tayi zawali lokacin sallar azhar zai sake komawa ya jefu wannan jamratul kubra jamratul wusta jamratul aqaba to in baya so ya ƙara kwana a mina to kada ya yadda rana ta fadi yana cikin mina a ranar 12 ga wata idan ya yadda rana ta fadi yana cikin garin mina to sai ya kwana ranar 13 ga wata amma in yana so ya bar mina ranar 12 ga wata Allah ya bashi dama ya ce babu laifi yana gama jifansa kalle rana ta fada a ranar 12 din nan sai ya bar garin mina sai ya koma garin makka shikenan ya gama ibadarsa ta mina kenan to sai Allah ta'ala ya ce wa man ta'akhara wanda kuma yayi jinkiri fa bi an bata bi minan kaman yayi jinkiri shine ya sake kwana mina amina kwana ranar nawa ga wata kenan 13 yawa she kuna tare muna tare da ku ranar 13 ga wata sai ya sake kwana ranar 13 ga wata hatta yarmil jimara har ya sake jifan jamurorin nan guda uku jamratul kubra jamratul wusta jamratul aqaba ba bayanin ake yi na fikin wallanta da ai bayanin aikin haji daki daki ko tafsiri ake sai dai a danyi bayani kadan in mutum yana son karin bayani ko yana son zai je aikin haji kaga sai ya samu malami ya mai bayani dalla dalla game da yadda ibadar aikin haji take an fahimta fala zamba alaihi to shi ma wanda ya jinkirta din ya kai 13 ga wata babu laifi a kansa Allah ya ce liman ittaqa fi hajjihi ga duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah a cikin hajjinsa wata akuru afdalu amma fa jinkirin shi yafi falala mutum ya kai 13 ga wata duk da cewa galibin alhazai da duk wanda ya taba zuwa aikin hajji zai ga ranar 12 ga wata kowa ya gaji da mina 12 ga wata nan duk yan mazhaban wa man ta'ajjala din nan sun fi yawa galibin alhazai zaka tara duk an dade an ban mina kowa ya koma garin makka to wayanda suke masu dan jinkirin za ka ga ba su da yawa kuma jinkirin shi yafi falala akai 13 ga wata li'annahu tazawwudun fil ibada domin ƙara samun guzuri ne na ibada domin kwanan shi ma wata ibada ce wa qatida'un bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan koyi ne da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah yana yin jinkirin ya kai 13 ga wata wa khafu Allah sai Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah ayyuhal muslimuna ya ku musulmi wa raqibuhu fi a'malikum ku dinga yin aikin ku kamar kuna ganin Allah ko kuma kamar Allah yana ganin ku wa alamu usani annaku lalle gabaki ɗayan ku ilaihi zuwa ga Allah ne wahdahu shi kadai tuhsharuna za a tattara ku ranar tashin alkiyama da na farkon mu da na karshen mu da masu jin magana da masu kunnan kashin cikin mu duk gaba ɗaya za a tattare mu zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama ba'da mautikum bayan mutuwar ku lil hisabi wal jaza dan kowa ya girbi abin da ya shuka dan ayo kowa hisabi bayan an yi hisabi kuma ayo kowa sakayya gwargwadon hisabin da aka yi masa Allah ya sa ya mana hisabi mai kyau mai sauki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aikata daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aikata wannan ibada ta aikin haji Allah ya bamu ikon zuwa wayanda suka je Allah ya basu ikon komawa wayanda basu je ba kuma Allah ta'ala ya basu ikon zuwa Allah in an je din Allah ya sa mu hajji mabrur abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya karba azumin mu Allah ya karba sallolin mu Allah ya karba addu'o'in mu Allah ya karba ainihin ibadan mu baki daya Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin yantattun bayi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka datar da mu da daren lailatul qadri Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka biya dukkan bukatun mu alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah ka san damuwar su Allah ka yaye musu maza da mata wayanda ba su da lafiya maza da mata Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya wayanda suka rasu iyayen mu da malumman mu da kakannin mu da ƴan uwan mu maza da mata Allah madaukakin sarki ka gafarta musu Allah ya girmama ladan su Allah ya ba su aljanna madaukakiya mu kuma Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawan karshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka cikin
cikin zuriyarmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka bamu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah.